Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi. Kuma barka da kasancewa da shirin ciwon kyamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Idan ana biye da shirin ciwon kyamace a makonni biyu da suka gabata, maudu'inmu ya karkata akan makomar rayuwar matan da aurensu ya mutu a kasar Hausa da kalubalen da suke fuskanta tare da Hajiya Binta Rabi'u speaking da Hajiya Aisha Mu'azu. To kafin mu shiga ba, ga wani dan gutsiri daga shirin namu na makon jiya.
Baki ka jeran takadiri, mu irin nema da muke babu irin abin da mutum baya yi na nema abin da zai rufa kanshi asiri. A haka mace za ta kokuta da adashi da waye ta tattara kudinta da waye da ta sai mota. Amma watakila ni dai yanzu in particular ni zan bi kirkirci in gaya miki ba ni da wani saurayi ko wani bazawari ko wani mai suna ko ma waye mai wanda ke daukan wata dawainiya ta rayuwata ko wace iri ce ma ko mai samun kato haya.
To daga nan za mu dora a yau, ai sauraro lafiya. To Hajiya Binta, ko wani irin tararradi matan da aurensu ya mutu suke shiga?
Tararradin da take shiga ita mace idan aurenta ya mutu, na farko zaman gidan ya zai kasance because ta riga ta je ta yi zama na yanci a gidan mijinta, ko tana da kishiya dai matar gida ce, za ta dafa abin da take so, za ta yi abin da ta ga dama. Amma tana dawowa gidansu kuma ta kara dawowa karkashin ko dai mahaifiyarta ko matar uba ko kaka ko dai wani abu, so kinga ba ma yancin zancen wani abin da nake so sai abin da aka kawo aka bai
haka.
Wata zauren zaki ji ki iske, watakila abincin da za ta ci ma ya gagare ta, sannan sutura da in tana da miji ko dai ba daɗi, watakila dai in ta haihu ya mata kaya, in Allah ya sa da rabanta da sallah ya mata. Yanzu kin ga ta rasa wannan a gida, watakila kin san muna girma iyayenmu ƙarfinsu yana raguwa, so watakila za ta fara nan ma yanzu waye zai ba ta kaya, watakila ta dinga shiga neman kwancen ƙanwarta kenan da yatta da ƴar ƙanwar baba ta san wanda dai suke da zaman aure suna da dan gata duk irin wannan. Sannan da tararraba in tana da yara, ta fito ta bar yaranta wani hali suke ciki, irin wannan tarbiyyar su a kar mata uba ta gallaza mu. Sannan duk in kin dauke wannan kuma akwai tararradin waye ma zai zo ya ce yana son ta. Yawanci masa suna da wani fahimta cewa ai in dai ta taba yin aure to ta san namiji, saboda haka ba wai ma lalle sai an aure ta ba za a iya yin komai da ita.
To
in kuma yi rashin sa'a, talauci da wahala sun ishe ta ga rashin kula a wurin iyaye, din ta samu namijin mai zaƙin baki da sauransu, sai ke ga an juya maka a hankalin yarinya, ta shiga halin da ba haka. Sannan kuma wato shi society din ana ganin kamar cikar kimar mace in dai ba ta da aure ba, kimar ta ta ragu, so advisedly dai ta yi auren yafi.
Idan babu wanda ya fito fa,
shi aure zuwa yake, in bai zo ba za ta iya rayuwarta ta samu abin yi ta kama kanta, sannan kuma ta yi rayuwa kamar kowace ɗan adam. Amma ƙalubalen ba kaɗan ba ne ba. Misali a lokacin da bani da aure, akwai bayan na shiga makarantar Islamiyya inda nake voluntary koyarwa ɗinnan, to sai wata ƙawata matar wani mai hamshaƙi mai arziki, ba na son kira sunaye, ta zo ta bani shawara mu dinga yin makaranta ni da ita, saboda gidansu gidan yawa ne, akwai yara kuma mijinta yana gidan ta kafa ta fara Islamiyya. So idan muna makarantar, ita tana koyar da Arabi ni ina koyar da Turanci, in Allah ya taimake mu watakila mijin nata zai iya bar mana makarantar. In na tashi daga makaranta zan je gidan ta mu yi wannan makaranta wani lokacin haka, kuma tunda kawata ce za mu yi hirarraki, nan kaɗai ne gidan da nake zuwa in hira, wani lokacin zan iya kaiwa taran dare, da yake ba nisa daga gidan mu amma dai zan shiga mota. Amma tunda zan fita dai in kai dare, mutane da yawa wasu ba su fahimci ma me nake yi ba, kawai in dai mace za ta fita ta kai dare yar iska ce, irin za a yi ta miki kallo ƙasa-ƙasa, har akwai wanda ya tako ya zo ya kawo ƙarata gurin babana. Shi kuma babana ya san abin da nake, shi yasa na ce miki in ka samu support na iyaye ba wani abu, duk wannan abubuwan ne ban yadda sun yi limitin ɗina, na yi abu yanda wasu suke yi ba, na yi abu yanda nake so na yi, kuma ina ƙoƙari in ga cewa a duk abubuwan da nake ban saɓa wa Allah ba. In dai mace za ta iya ta kama kanta ta nemi abin yi ba tare da ta saɓa wa Allah ba, ba ta yin saɓan Allah ka ba ira, za ki ga Allah zai kare ta, zai tsare mata mutuncin nata, kuma za ta kai duk inda ake so a kai
sosai.
Sannan kuma ya nemi taimakon Allah. Maganar dai ita ce Allah ya halicci mace da namiji mu complementing the roles don juna. Yana da kyau sosai mace ta yi aure kamar strong mace kenan saboda ko a yanzu zaka ga ana ganin kamar mun kai wani level na rayuwa akwai lokacin da muke ji cewa da muna da miji wani abu ba zai same mu ba. Amma dai duk da haka gurgudu an tsara mutuncin ƴaƴa an tsara na iyaye sannan kuma ana neman na kai shine mai muhimmanci. Mu alhamdulillah muna sa rai wata rana mu ma Allah ya ba mu mijin mu ya aure.
Amin. Hajja Aisha, yaya kike kallon wannan al'amari?
Akwai abubuwa da yawa wanda ni ina ganin da iyayenmu za su fara yi da gaskiya za a samu sauki sosai a wurin mutuwan aure. Shine in an tashi an yi aure ba ƴarki kadai kawai zaki kira ta kice zaki mata fadan zuwa gidan miji ba, a'a idan danki kika aurar ki gaya mishi hukuncin aure dan koda ya tafi ya san hukuncin aure da ana haka da wani abu duk ba zai faru ba. But in aka tashi kawai mace ke kadai ake koya ma zaman aure ba a koya ma maza. Ai yanda na mace za ta bar gidan iyayenta gidan aure kai ma namiji haka zaka bar gidan iyayenka ka je ka kama gida ka zauna da matarka. To in iyayenka ba su koya maka zaman aure ba ya za a yi ba za a dinga samun yawan saki ba? Wani sa'in abin da bai kai ya kawo ba akan ruwa sai kaga namiji ya saki mace
ruwa dai
saboda iyayen shi ba su mishi fada ba ba su gaya mishi me hakkin aure ba. To kin gani
mecece maslaha
da za a samu yanda ake ma mata fada okay mace zo iyayenki su miki fada za a kai gidan miji sai a kira namiji shi ma zo iyayenka su muka fada kai ma saboda yanzu kai ma ka zama magidanci sai a nuna maka hukuncin aure a nuna maka darajar aure saboda at the end of the day duk abin da ya lalace mace ake nunawa
haka.
To kin ga already society din mu mun nuna duk wani abu a hannun mace yake amma kuma a waje kuma sai a ce namiji shi ke rike gida. Ta ina namiji yake rike gida? Mace take tarbiyyar da gidanta, mace take rike gidanta
sosai.
Training din yaya wake yi mace ke yi? To kuma sai ki ga wasu miji ya sako matarsa ya sako ta da ƴaƴa ya dawo gidansu maybe iyayenta ba masu ƙarfi bane kun yi aure kusan shekara 20 ko haifo ƴaƴa 6 ƴaƴa 7 ka sako ta ta dawo gidansu da ƴaƴanta iyayenta ba masu ƙarfi bane ba ya za a yi su kula da ita? Dole in suka zauna kwana 1 kwana 2 na marmari dole zo a zo a fara musu gori kai ai nan ba gidan ubanka bane. Sometimes iyayenmu suke taking frustration din abinda dan wuni ya mai ƴarsu sai su take din shi akan ƴaƴan ƴarsu ko ƴaƴan dan su ko kuma yaro yanzu yana abu kaza sai a ce ai dama ai uwarsa ya gada halin uwarsa ne a'a ai halin ubansa ne. To kin ga tun daga nan an fara samun matsala daga nan wannan yaron zai tashi da irin wannan abubuwa. Kuma akwai one thing dan ka auri mutum yau kun rabu tunda rabon aure ne ba a ce ku mai da junanku enemies ba ku tsaya kuna gaba duk abinda kuke yi ƴaƴanku suna gani da shi za su tashi lokacin ne ƴaƴanku za su fara tunani ni in ina wurin babana babana ya ce mama ta ce muguwa mamana ne bata da hali mai kyau in ina wurin mahaifiyata mahaifiyata za ta ce ai ubana ba shi da hali mai kyau ubana ne mugu kuma kuna fada a tsakaninku ƴaƴan nan will stand in the middle uban mu mai fada uban mu mai fada wa za mu bi lokaci sai kika sun fara developing wani irin hatred on their own wanda iyayensu they are too busy fighting themselves ba za su zauna su kula da halin da ƴaƴansu suke ciki ba shine sai kika an samu yaro yafi karfin iyayensa. Sometimes zaka shiga depression saboda me yasa mijin ya sako ka da ƴaƴa baka da means of taking care of them ka dawo gidanku iyayenka sun yi frustrating ɗinka sai ka rasa yanda zaka yi. Sometimes sai kika kina roƙon Allah da ma baki haifi ƴaƴan ba ma da ma ke kaɗai ce yanzu ai you just move out of the house to kuma a hakan wasu zaki ga suna guduwa su bar ƴaƴan a wurin kakanninsu. Uwa ta shiga duniya ta bar ƴaƴan saboda me yasa saboda iyayenta ma sun gallabe ta bata ji daɗin zaman gidan miji ba bata ji daɗin zaman gidansu ba da iyayenmu za su ji sai kika in aka fara magana sai kika ji sun fara mu ma haka kaka nan mu suka yi mu ma haka iyayenmu suka yi but akwai canji yanda zamanin ne yake canja yanzu ana ƙara sanin addinin musulunci ana faɗakarwa yanzu an fara understanding what it meant. Ya kamata ce iyayenmu su zauna su yi nazari dan iyayenku sun muku haka ba lalle bane ba ko kuma ku mana ku ƴaƴa duniyar nan canjawa yake da ba kasar ake using ba yanzu ina kasar yanzu ba an koma CD ba to yanzu ina ma CD yanzu an koma suna USB.
To mi sauraro anan za mu ja burki a cikin shirin ciwon ƴamace a yau. Amma idan aka kasance da mu a makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Binta Rabiu speaking da Hajiya Aisha Mu'azu sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.